This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wasu da ake kira da zaton mayakan kungiyar 'yan Boko Haram ne daga Najeriya sun kashe wasu daga cikin fasinjojin safar da suka cafke a Kamaru. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana da takwaransa na kasar Russia Mr. Vladimir Putin. Adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya haura ainun daga 9,000 zuwa 9,200.
To kanin labaran kenan, hukumomi a jamhuriyar Niger sun bayyana dalilan kafa dokar ta ɓaci a difa. A Najeriya kuma jam'iyyun siyasar ƙasar ke ci gaba da tallata kansu ga 'yan Najeriya yayin da ake jiran cikar wa'adin da aka ƙayyade na nufarin funan zaɓe. Muna da waɗannan bayanai bayan labarai. Kamar yadda muka saba, kowace ranar Laraba a shirinmu na Asuba, Sahaba zai shigo da shirin demokaradiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu da ake kyautata zaton mayakan kungiyar 'yan Boko Haram ne daga Najeriya sun kashe wasu daga cikin fasinjojin da ke cikin motar safar da suka kama a kasar Kamaru ranar Litinin din nan. Wanda ya ga lamarin ya shaidawa muryar Amurka cewa mayakan sun hallaka mutane 7 cikin 20 da suke rike da su, kana suka jefar da gawarwakinsu a arewacin kasar ta Kamaru da ke kan iyaka da Najeriya. Shatima Ahmadu, shugaban wata makarantar gwamnati a yankin, ya ce dan uwansa da ke tuka motar an samu gawarsa babu hannaye babu kafafu. Ya kara da cewa mayakan sun sake mata tsofaffi 3 amma sun ci gaba da rike wasu guda 10 da suka hada da 'yan mata masu shekaru kimanin 11 zuwa 14. Mai magana da yawun Dakarun Kamaru Kanal Didier Barjek da gwamnan yankin mijin yawa Bakari sun tabbatar da jefar da gawarkin, amma sun ce suna jiran su san adadin waɗanda suka rasa rayukansu. Kasar Kamaru na cikin ƙasashen Afirka 3 da Dakarun suna fafatawa da kungiyar Boko Haram cikin 'yan makonnin nan. Sauran ƙasashen su ne Nijar da Chadi. Ko ranar Litinin ta gabata, sai da sojojin Nijar suka daƙile yunkurin da kungiyar Boko Haram ta yi na kai hari a kan wani gidan kaso a Difa. To amma duk da haka, sai da wata 'yar ƙurna baƙin wake ta tayar da bom da ya hallaka mutane 6 a Difan.
Fadar White House ta ce shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana da takwaransa na ƙasar Rasha Mr. Putin ta wayar tarho. Ya gargaɗe shi goyi bayan shirin yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Ukraine, wanda ƙasashe 4 za su yi yau Laraba a Belarus. Jawabin na Mr. Obama ya biyo bayan rahoton da ya fito daga Ukraine cewa an jefa rokoki a kan birnin Kramatorsk da ke gabashin ƙasar, inda aƙalla mutane 12 suka rasa rayukansu, kana wasu fiye da 80 kuma suka jakata. Ministan harkokin wajen ƙasar ya ɗora alhakin harin a kan 'yan aware waɗanda ke samun goyon bayan ƙasar ta Rasha. Ya kira wannan harin tamkar wani kisan gilla ne na gangan a kan fararen hular birnin. Cikin jawabin na fada White House, Mr. Obama ya ce wannan harin ya nuna irin aƙubar da yankin ya jawo mutane. Sabili da haka, ya zama wajibi Mr. Putin ya ga mahimmancin shirin zaman lafiyan, ya kuma yi amfani da zarafin da yake da shi ya goyi bayan shirin yayin da zai gana yau Laraba da shugabannin Faransa da Jamus a birnin Minsk na ke Ukraine. Ukraine da wasu ƙasashen yammacin Turai sun zargi Rasha da goyon bayan 'yan tawaye da sojojinta da kuma horar da su da kuma kayan yaƙi. Kusan shekara ɗaya kenan tun da rikicin ya soma.
To adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya haura ainun daga 9,000 zuwa 9,200. Ƙarin tamkar kira ne a farka daga barci idan aka yi laƙari cewa an yi makonni da dama ba a samu sabbin kamu ba. Akaluman baya-bayan nan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ko WHO a takaice ta fitar sun nuna cewa mutane 150 suka mutu kwana uku kacal bayan da hukumar ta sabunta rahotanninta. Hukumar ta ce an samu ƙarin sabbin kamu 303 a ƙasashe uku. Liberia ta samu sabbin kamu 136, Saliyo ta samu 130, Kana Gini ta samu 54. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan cutar Ebola Dr. David Nabarro ya gaya wa manema labarai a Geneva cewa kawo yanzu ba shawo kan wannan sabuwar barkewar ba cutar ba, ya ce nufinsu shi ne su kawar da cutar kwata-kwata. Sun a cikin wata wasiƙa da shugabar Jamus Angela Merkel da Prime Minister Norway Erna Solberg da shugaban ƙasar Ghana John Mahama suka rubuta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce barkewar cutar ya nuna raunin da ke akwai akan yadda duniya take mai da martani idan an samu wani bala'i a cikin duniya. Sun miƙawa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon wasiƙar jiya Talata. Sun ba shi shawarar ya kafa wani kwamiti mai cikakken iko wanda zai zana yadda duniya za ta mai da martani cikin gaggawa idan wani bala'i ya auku ko ina a cikin duniya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka da iyalan matar da 'yan kungiyar ISIS suka yi garkuwa da ita a Siriya sun tabbatar da mutuwarta. Kwana huɗu da suka wuce, mayakan kungiyar ISIS ɗin suka sanar da mutuwarta waɗanda suka ce hare-haren ƙawayen Amurka suka hallaka ta. Mai magana da yawun fadar White House Josh Earnest ya ce masu nazari akan aikin leƙen asirin Amurka ba su tantance yadda Kelly Mueller 'yar shekaru 26 da haihuwa da aka cafke tun shekara ta 2013 ta mutu ba. Kusan ƙarshen makon jiya, 'yan ta'addan suka sanar ta duniyar yanar gizo cewa wani hari da mayakan saman ƙasar Jordan suka kai kan ginin da suka yi tsare da Kelly a birnin Raqqa da ke ƙasar Siriya ya kashe ta. To, sai dai jami'an Jordan da Amurka suna shakkar labarin da ISIS ta bayar. Enes ya ce dakarun Jordan da Amurka sun kai hari ranar 6 ga watan Fabrairu kusa da Raqqa, amma babu shaidar cewa akwai fararen hula a yankin. Sabili da haka da laki a labarin da ISIS ta fitar. Enes ya ce ko menene ma masababin mutuwar Kela, alhakin na kan kungiyar ISIS. Labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana dalilan kafa dokar ta ɓaci a difa, kamar yadda za ku ji a hira Aliyu Mustapha da shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar Nijar Zakari Umaru.
Mu fara magana wannan dokar ta ɓacin da aka ce an kafa a difa, me ye maƙasudin ta ne?
Lalle kasan jiya muka ba gwamnati uzuri na aika dakarun Nijar su yaƙi 'yan Boko Haram a cikin ƙasashe na kogin Chadi, ba Najeriya ba kadai. To, bayan wannan kuma gwamnati lalle ta kafa dokan ta ɓaci a cikin jihar Difa. Wannan abin da ya kawo wannan saboda wato lalle 'yan Boko Haram kasan suna amfani da dubarori iri-iri. Alhali mu kuma dakarunmu wato sojawa waɗanda suke can suna bin dokoki namu na cikin gida da dokoki waɗanda ƙasashen duniya suka yarda su. To, saboda haka akwai abin da ba su iya yi, dole sai an kafa wannan dokan ta ɓaci. Musamman ma dalilin kafa ta saboda akwai yaran matasa 'yan ainihin jihar Difa waɗanda Boko Haram suna amfani da su, suna nan cikin garin Difa, suna cikin garuruwa na jihar Difa wanda ana amfani da su saboda cutar majama'a. To, ita wannan dokar za ta ba jami'an tsaronmu damar su yi abubuwa na kariye jama'a da dukiyar su waɗanda abubuwan da ba su iya su yi in ba tare da an kawo wannan dokan ba.
Wannan doka ta ɓace, ya za a fasalta ta? Me take nufi? Za a hana mutane fita daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne ko ya?
Duk abin da jami'an tsaro suka hango cewa in sun yi shi tunda su ne suke a cikin dawa, su cike cikin garuruwa, su cike cikin birane na wannan yankin, duk abin da suka nazarta suka ga yin shi shi ne ya fi dacewa, shi ne magani, to doka ta ba su uzinin su yi shi. Abinda doka ta ba take ne ke
an sakar musu,
an ba su yuka,
yawa
insha Allah, an ba su yuka, an ba su nama.
Wannan adifa kawai aka kafa wannan dokar ta ɓaci ko akwai a wasu wurare kuma a Niger?
To jihar Difa ne, saboda lalle ka san abinda Boko Haram suke nan suna haddasawa a cikin Nigeria, a cikin Cameroon, a cikin Niger ko a Chadi, abun ga alamu suna yin shi ne cikin tsohuwar daula wannan ta Kanem Borno. Kenan jihar Difa tana cikin Kanem Borno, amma a jihar Damagaram ma akwai yankuna waɗanda suke cikin wannan daular ta Kanem Borno. Kenan ta kan yi mu ɗan majalisa mun tambayi gwamnati ma ta fada ta dokar ta ɓaci har cikin jihar Damagaram, saboda ba a ɗebe shakkon ayyukan asha da Boko Haram suke yi ya shahi wannan jiha ta Damagaram.
To a Najeriya kuwa manyan jam'iyyun siyasa ne ke ci gaba da nuna gwaninta da nufin janyo ra'ayoyin masu kada kuri'a. Ga Ibrahim Alfa Ahmed daga Birnin Tarayya Abuja.
A yanzu da yake dukkan jam'iyyun siyasar Najeriya sun amince da ran 28 ga watan Maris a zaman ran da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya, manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu PDP da APC duk sun ci ashirye suke, kuma kowa yana kwaɗa kansa tare da hasashen samun nasara. Muƙaddashin darakta yaɗa labarai na kamfen ɗin shugaba Goodluck Jonathan Alhaji Isa Tafi da Mafindi ya ce su kam ko a yau aka ce a yi zaɓe sun san shugaba Jonathan zai koma cikin fadar Aso Villa.
Siyasa kamar yaƙi yake, kowa yana da irin makaminsa, kowa yana da irin shirye-shiryensa. To abu ne da kowa ba zai bayyana a gaban jama'a cewa mu mun yi kaza, mun yi kaza, muna cikin level na kaza. A'a, babban abin da zan gaya maka dai, muna da zuciya na cewa duk lokacin da aka fito aka jefa kuri'a za mu ci, kuma muna kan campaign na bayyana wa 'yan Najeriya cewa ga abubuwan da muka yi a zamanin da muke mulki na shekara 15 a ciki kuma wannan president na shekara 5 ko 6. Su ɗan adawa aikinsu ko kuma hikimarsu shi suka bayyana a ɗiban mutane idan sun je Gombe, su ɗebi mutane daga Jigawa, ɗebi mutane daga Maiduguri, Taraba, Adamawa, a zo a ringizo a wuri guda a ce mutane sun yawa, a kuma ɗebi mutane yawancinsu ba sun rijista ba, a zo a taro ana ihu sai wane. Wannan ba shi ne hanyar da mu PDP muka ɗauka ba. Mu hanyar da muka ɗauka, tsarin da muka ɗauka shi ne mu fahimtar da wa'inda za su sake shiga zaɓe ko wa'inda masu shiga zaɓe bana ba su taɓa yin zaɓe ba. Muna neman ra'ayinsu su sani cewa wanda ya yi wannan ayyuka ya yi tashocin jiragen sama, ya yi tashocin jiragen ruwa, jirgin ƙasa na tafiya, ya shimfiɗa noma ta hanyar da yau kowa ya sa noma a gaba, ya san ba wai taimako kawai yake ba, a'a yana tare da gwamnati.
Takwarar aikin Alhaji Isa Tafi da Mafindi na PDP a jam'iyyar APC ita ce Hajiya Naja'atu Muhammad.
Farko dai ƙarya suke da waɗannan ma'ayyukan ba, amma abin da ya kamata ɗan Najeriya ya tambayi kansa shi ne menene ma aikin shugaban ƙasa. Aikin shugaban ƙasa na farko, kamar yadda kundin tsarin mulkinmu ya ce, shi ne kwamandan harsoshin Najeriya gabaki ɗaya. Shugaba Jonathan da bakinsa ya fito ya ce shi ba kwamanda in chief ba ne. Bai ma fahimci menene aikinsa ba. Doka abinda ta ce shi ne shugaban ƙasa ya yi duk yanda zai a matsayinsa na kwamandojin Najeriya, shi ne wato ya kare ƙasarmu a daga waje, daga wasu su shigo su ƙwace mana ƙasarmu. Sannan na biyu, ya kare rai da lafiya da dukiyoyin al'umma a cikin gida. To yanzu duk iya ƙaryarka ba za ka iya cewa yayi wannan aikin ba. E suna zancen jirgin ƙasa. Kowa ya san jirgin ƙasan nan a cikin bola kaja aka dauko shi aka je aka dasa shi a gurin kuma ba mu su maci kunya ba ga titin jirgin ƙasan da suka ce sun yi amma duk turbaya ta rufe shi saboda haka irin wannan karerai sun riga sun saba amma kowane dan Najeriya ya san cewa ƙarya ne ba wani abu da suka yi
a yayin da jami'an suke ƙara kaimin nasu a wani gefe babban abin da ke daukar hankulan jama'a yanzu shine rididin da ke ƙara ƙarfi cewar fadar shugaban ƙasa tana son tilastawa Professor Tahiru Jega shugaban hukumar zabe ta INEC ya tafi hutun dole kafin 28 ga watan Maris kuma ba zai komo kan wannan kujera ba har zuwa ƙarshen wa'adinsa a watan Yuni gwamnatin dai ta musanta wannan amma kuma manyan magoya bayan shugaba Jonathan cikin su har da Edwin Clark suna daga cikin masu kiran da Amako Rijega a kuma gurfanar da shugaban kotu Ibrahim Alfa Ahmed daga Abuja Nigeria
manyan siyasa
kuma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 12:16 na asuba ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin menene dalilin dage zabe ne a kawar da Jega? Masara assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Har yanzu ƴan Najeriya a ciki da wajen kasar da ma gwamnatocin kasashen waje ciki har da Amurka sun bayyana wasu kuma suna ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da dalilan da hukumomin Najeriya suka bayar na dage zaben kasar zuwa mako 6 nan gaba. Amma kafofin yada labarai sai ta lalube muke yi domin ya Allah mu fahimci hakikanin abin da yasa gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta dage zaben ta wajen amfani da shugabannin hukumomin tsaron kasar kamar yadda wasu ƴan hamayya suke zargi idan kuma gwamnatin ta PDP take musantawa. To sai ta yi gwamnatin tana da hujja mai ƙarfi na daukar wannan mataki. Duk da haka masana suna cewa idan har da hujjar to ba ta yi aiki mai kyau ba wajen gabatar da bayanai da zai gamsar da ƴan ƙasa da ma waɗansu daga waje. Saboda haka wasu ƴan Najeriyan suke cewa za su fara zanga-zanga ta lumana kan wannan batu. Kamar da za ku ji cikin wannan shimfiɗar da Nasir Adamu Hikaya ya haɗa mana.
Aji wala akwai wani rinsi da za a kai ku firgita ku kasa yin zanga-zanga kan harkar zaben nan?
A batun zanga-zanga ta lumana babu abin da zai hana mu ba soja ba ba dan sanda ba musamman soja da ake magana ta wannan zamani wadda yara ƙanana ƴan Boko Haram ke sa su gudu su tsallaka su bar kayan aiki.
Ɗaya daga ƴan rajin gwagwarmaya sai an gudanar da babban zaɓe a Najeriya yayin da ake samun rudani ko kokonto shin ma za a iya gudanar da zaɓen koko zai kai ga saba tanadin tsarin mulki da zai kai ga kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Furucin da ya fito daga mai taimaka shugaba Jonathan kan hulɗa da jama'ar Doyin Okupe da ke zaɓar miƙa ragama ga sojoji matuƙar ba Jonathan ɗin ne ya lashe zaɓe ba bai jawo wani martani mai zafi daga ɗan takarar adawa Janar Muhammadu Buhari ba. Da ba mamaki bai dau magana da muhimmanci bane.
A gaskiya ban ji wannan ba, amma in ya faɗi babu mamaki. Dan na ce waɗanda suke da laifi a kotu zan bar su da kotu. Wanda kuma muka shiga suka yi laifi to idan laifukan da suka yi a baya suna kotu to sun san ba askis.
Kulla gadar zare don kaiwa ga kafa gwamnati riƙon ƙwarya baya cikin muradun PDP, inji sakataren amintattun jam'iyyar Walid Jibrin da ke nuna kardi ƴan adawa su ballo liƙi.
Duk wani rigima da ta taso da wani ɓaci sai a sa ta ga PDP. Duk wani mummunan abu hudda na tsiya ana haɗa ta da PDP ne a sa mata mummunan suna ba a duba waɗansu jama'iyyun kawai saboda ita ce take mulki. In kai tsiyan ai za ka mutu ka bar kuma mulkin wani kuma ya yi mulkin. So me ne na zargi a ciki, me ne na damuwa a ciki? Ba mu da niyyar rike na dindindin na wannan mulkin.
Kakakin kamfe Yarima Muri na ganin kar a riga malam masallaci kan wa'adin kawo ƙarshen zub da jini daga jami'an tsaro.
Sun nemi mako 6 to a ba su dama cikin mako 6 nan za su kawo mana ansa wanda zai tabbatar da cewa su suka ɗauki alkawari za su iya wannan abin a cikin mako shida.
Tuni dai labari a yanar gizo ke nuna wa imma shugaban hukumar zaɓe Farfesa Jigai Murabus ko ko an tura shi hutun dole da naɗa wani Farfesa Mimiko. Na tuntubi jami'in labarun Jigan Kayo da Idewu wanda ya musanta labarin.
Is that true? Focus on preparing for the election. Demand is
samun labarin ba gaskiya bane. Jiga da yake shirye zaɓe ta yaya zai yi Murabus? Yana nan yana shirye zaɓe zuwa ranar 28 ga watan gobe. Yanzu dai sai mu ce sanin gaibu sai Allah. Da yin an duba yadda aka tura Ribadu retired dole daga EFCC, sauke Lamido Sunusi daga babban banki, kai har ma da yadda wasa ne gaske ne gwamnatin Jonathan ta sauke Ahmad Gulak daga mai bada shawari kan siyasa ta hanyar sakon Twitter. Tambaya a nan shin gwamnati na mutunta tanadin tsarin mulki a irin wannan yanayin?
Domin jin yadda masana kimiyyar siyasa suke kallon wannan mataki na gwamnatin Najeriya, mun tuntubi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano.
To, kuma daga cikin abin da isa tun farko muka zaci zai wahala a daga, mun ɗauka za a yi la'akari da bin doka da oda, za a yi la'akari da tattalin arziki, za a yi la'akari da maslahar ƙasar a idan musamman mutuncinta a idan duniya, domin zai wahala da mun san a ce an ɗaga ba tare da an kare doka ba. Wanda alal misali kuma abin da ya faru kenan, alal misali a ce soja sun sa baki a hukumar zaɓe sun gaya mata ga yanda suke so ta yi, wanda karya doka ne karara. Sannan kuma akila akari da cewar an yi campaign, an kashe kuɗi, an yi shirye-shirye, waɗansu sun yi tafiye-tafiye don su yi zaɓen nan, wasu a cikin ƙasa, wasu daga waje sun zo don su yi zaɓe. Wannan ba a yi la'akari da tattalin arziki ba. Sannan kuma ƙasashen duniya za su ga gidajen cin gwamnatin za ta rubuta kan ta mummunan tarihi, kuma mun ɗauka ba za ta so ta yi hakan ba, tunda tana da masaninta da masu ba ta shawara waɗanda muna sa ran sun san abin da suke. To duk wannan ba a yi ba, don haka sai ya barka da cewar dole ka yi tunanin wato wani maguɗi yake shiryawa, wanda shi ɗin ma mun hararo mun za ka iya tunawa a wancan tattaunawa da muka yi. To abin da mutane suke raɗe-raɗi ko kuma suke hasashe suke fatan alasa ba haka ce za ta uku ba, shi ne watakin so ake a matsa waje ga ya tafi hutun dole a ɗan wannan makonni shidan, don a naɗa wani wanda za a gaya masa ga yadda ake so yi yadda zai wa gwamnati daɗi. Wannan kenan. Wataƙila kuma ana tunanin wani nau'i dai na maguɗi, wanda dama mun yi tunanin cewar ba za su tsira daga zargin maguɗi suke so su yi ba, kuma ana nan ana ta yi zargin kala-kala, ana tunanin cewar wani abu ake shiryawa dai na maguɗi wanda zai sa ba za su bari a yi zaɓen bisa doron adalci ba. To amma dai ko ba komai kamar yadda muka faɗa, ga shi nan ɗin duniya ta yi ca a kan cewar ba a kyauta ba, kuma mutane da dama a cikin ƙasa ma masu ƙima da mutunci duk sun yi Allah waje, wanda ba kowace gwamnati take son a ce tarihinta irin wannan ba ne.
Haka. Da, Dr. Duka ban sani ba, mutumin da ya so ma wannan magana bayan mun yi shirin farko inda muka dubi matsaloli da illoli da ke tattare da ɗage zaɓe, sai ga mai bayar shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro a Ingila ya ba da shawara ɗage zaɓe saboda a cewarsa hukumar zaɓe ta samu sukunin ƙara baiwa 'yan ƙasa katin shaidar zaɓe ta dindindin. Amma a lokacin da ke magana hukumar zaɓe ta nuna cewa a cikin mutane miliyan 70 da aka yi wa rijista kusan fiye da kashi 65 ta riga ta raba waɗannan katuna. Wannan dalili da aka bayar kenan, amma kuma da aka zo batun ɗage zaɓe ba maganan wannan ba da katin aka yi magana ba, sai kuma maganan tsaro aka tado da maganan tsaro. Biyu kuma su waɗannan jami'an tsaron suna nan ai a Najeriya, hukumar zaɓe take waɗannan shirye-shirye duka. Ina suke hase da aka zo dab da zaɓe, sannan lokacin ne wannan magana ta zaɓe za ta taso, kuma kusan da murɗe hannun ita hukumar zaɓe a ce mata to su fa ba za su samar da tsaro ba in ta dage ta ce sai za ta yi zaɓe.
So da mun mutane da dama suna ta fadan albarkacin bakin su. In la iyaka dai idan ba lokaci ne dula akai bincike aka tabbatar ba ba za a iya maganar yanke ba. Amma daga cikin albarkacin bakin da ake fada shine cukuda ce na waɗanda suke wato masu fada a ji a gwamnatin da a cikin ta da waje waɗanda suke ruwa da tsaki suka tabi da gwamnatin su ne suke gudun zaben musamman kuma saboda suna hango faduwa kuma faduwar ma a hannun wanda suke ganin zai iya yin bincike ice ina kaza na kasa. To har wasu ma suna ganin wanda ifara yin maganan nan akan cewar a dage din a gwamnatin don su sun koma tarihinsa suna ganin kaman yana da hannu a cikin wato yadda aka ture gwamnatin soja ta Buhari da makamantansu.
Mazaro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Nasir Adamu Likaya da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Amurka na gab da rufe ofishin jakadancin da ke Yemen sabili da tabarbarewar tsaro tun lokacin da shugaban kasar ya yi murabus. Wani jami'in gwamnatin Amurka wanda bai so ambaci sunansa ba a jiya Talata ya tabbatar cewa ma'aikatan ofishin da ke Sana suka tsegunta masa. Ma'aikatan sun shaida masa cewa jakadansu shi ya gaya masu cewa za a rufe ofishin kana shi kansa zai bar kasar yau Laraba. A nan birnin Washington kuma, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jen Psaki ta kita tabbatar da rahoton. To sai dai ta ce lamarin kasar Yemen na da sakarkiya, to amma Amurka na ganawa da kungiyoyin da ke ja in ja da juna domin warware matsalar ta hanyar lumana. Ta ce ko shakka babu lafiya da tsaron ma'aikatansu suka fi ba fifiko. A wani bangaren kuma, mai magana da yawun headquarter tsaron Amurka ta Pentagon Rear Admiral John Kirby ya ce lamuran da ke faruwa a Yemen sun takaita kokarin da Amurka ke yi na yakar 'yan ta'adda a yankin. Duk da haka, Amurka tana ci gaba da horas da wasu sojojin kasar kuma tana iya kai hari kan mayakan sa kai na kungiyar Al-Qaida da ke cikin kasar, amma ba yadda aka saba yi ba. Jami'an kasar Italiya sun fada cewa akalla bakin haure 29 ne daga Afirka suka rasa rayukansu yayin da suke ketare kogin Mediterranean cikin wani mummunan yanayin sanyi da suka tunkara.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga kabila Ngas da kuma iyalan Chief Anthony Goyol a jihar Plateau wanda Allah ya yi wa rasuwa. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu, musamman Salihu Garba da ya taya na gabatar da shirin da Malam Siri da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri, ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.